sashen wasannin muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16-21-25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com da dalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Niyya Sarauniya da Dalol a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa Radio a kuma Ghana mu sauraro barkamu da wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu Ali kai zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja shirin na musamman na kunshi da rahoto kan bukatar da ma'aikata fiye da 300 da aka kora daga aiki a karamar hukumar Kiyana jihar Nasarawa na a dawo da su aiki bisa umarnin kotu a jamhuriyar Nijar yan jarida masu kula da ruwa da tsafta sun yi rangadin wayar da kan mata su gane yin al'ada a wata ba ta waya bane muna da shirin ciwon kyamace da shirin jaridu daga jamhuriyar Samaru za mu kammala da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka farko ga labarun duniya daga Washington DC
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yako Makeri A yayin da kasar Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya take bukin rantsar da shugabanta Faustin Archang Touadera a wa'adinsa da biyu ita kuma makwabciyar kasar Kamaru ta kyautar zaton samun kwanciyar hankali a yankin hukumomin Kamaru sun ce mutane da suka rasa matsugunansu da suke zaune akan iyaka sakamakon tashin hankali yanzu sun fara komawa gida sai dai a wani jawabi da yammacin ranar Litinin Prime Minister Kamaru Joseph Guillaume Ngoute ya ce barazana daga 'yan tawayen jamhuriyar Afirka ta tsakiya na hargitsa sha'adin tsaro da kuma ciniki Prime Minister na Kamaru ya ce tashin hankali a Afirka ta tsakiya ya dakatar da ayyukan ci gaba da kuma duk wani yunkuri da ake yi na kawo zaman lafiya a Kamaru Ngoute ya gana da shugaba Faustin Archang Touadera da yammacin ranar Litinin kafin rantsar da shi a wa'adinsa da biyu a ranar Talata inda ya mika masa sakon shugaba Paul Biya wanda ya aike shi cewa yana sa ran wa'adin Touadera da biyu zai kawo zaman lafiya a kasarsa har ma kuma ya tasiri a kasar Kamaru A jiya Talata Amurka da wasu kasashe 13 sun fitar da wata sanarwar baya suna bayyana damuwansu game da sabon rahoto da hukumar kiwon lafiya ta duniya ta fitar akan mafarin kwayar cuta da ta haddasa COVID-19 sanarwar da aka sake a shafin yanar gizo na ma'aikatan harkokin wajen Amurka da ma shafukan wasu da suka sanya hannu a kan sanarwar ta ce wajibi ne a bayyana damuwa cewa nazarin masana na kasa da kasa akan mafarin cutar ya zo da jinkiri ainun da kuma rashin takamaimmen bayanai akan safarorin nazarin da safiyar jiya Talata Hukumar Lafiya ta Duniya ta WHO ta fitar da rahoto tana mai cewa yayin da rahoton ya gudanar da bincike sosai akan bayanan da aka tattara ba mu iya gano mafarin kwayar cutar ba rukunin masu binciken sun ce sun sha wahala matuka wurin samun gundarin bayanai da kuma wasu matsaloli da suka fuskanta a lokacin da suka je garin Wuhan na China a farkon wannan shekara masu binciken sun kuma ce an tilasta musu su jira tsawon kwanaki kafin a ƙarshe gwamnatin China ta ba su izinin shiga Wuhan kasashen da suka sanya hannu akan sanarwar tare da Amurka sun hada ne da gwamnatocin Australia, Burtaniya, Canada, Jamhuriyar Czech, Denmark, Estonia, Isra'ila, Japan, Latvia, Lithuania, Norway, Jamhuriyar Korea da kuma Slovenia. Babban daraktan WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa a jiya Talata cewa akwai buƙatar ƙara bincike na neman bayanai domin tabbatar da cutar ta shiga jikin ɗan adam ne daga abinci ko kuma dabbobi. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ba da umarnin kwashe ƙananan ma'aikatan diflomasiyyar ta daga Myanmar a cewar wata sanarwa a jiya Talata a daidai lokaci da ake murƙushe masu zanga-zanga inda aka kuma kashe ɗaruruwa tun lokacin da sojojin ƙasar suka juyin mulki. Taruka da ake gudanarwa a kulli yaumi da zanga-zanga na neman maido da zababbiyar gwamnati da kuma sakon shugabar farar hula Aung San Suu na haduwa da barkonun tsohuwa da albarusan roba da na kwarai ma'aikatar sojin kasar ta bama sun tsare jami'an zababbiyar gwamnatin da ta hambarar da ita ana sa ran samun ci gaban zanga-zanga da kinjin mulkin sojin in ji wata sanarwar ma'aikatan harkokin wajen amurka mai amfani da tsohuwar sunan Myanmar bama Mace-macen fararen hula daga ayyukan sojin yanzu ya haura 520 lamarin da ya sa manyan kasashen duniya ke ci gaba da yin Allah wadai da ayyukan sojin na juyin mulkin ranar 1 ga watan Fabrairu. Take hakkin bil'adama ya yawaita a fadin duniya a shekarar 2020 a cewar ma'aikatan harkokin wajen Amurka a jiya Talata a wani rahoto da take fitarwa a duk shekara kan yadda gwamnatoci ke barazana ga mutanensu. Batutuwan take haƙƙin mul'adama na ci gaba da yin muni, inji sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yana faɗa wa manema labarai da yake tsokaci akan rahoton. Blinken ya kuma ce annobar coronavirus ta yi sanadiyar nau'ukan matsaloli na musamman a faɗin duniya baki ɗaya, inda wasu gwamnatoci ke amfani da matsalar cutar suna cin zarafin jama'ar su kana suna aiwatar da mulkin kama karya. A ƙarshe talbijin gwamnatin Iran a jiya Talata ta ambato kalaman wani jami'in gwamnati da bata bayyana sunansa ba, yana cewa Iran ba za ta daina sarrafa kashi 20 cikin 100 na uranium ɗinta ba, yayin da Washington ke neman hanyar tattaunawa nuclear. Gwamnatin Biden tana neman hanyar shiga tattaunawa da Iran, inda ɓangarorin biyu za su sake kobawa akan yarjejeniyar nuclear ta shekarar 2015. Yarjejeniyar ta janye takunkuman tattalin arziki a kan Tehran, inda ita kuma za ta jigilar da shirinta na nukuliya, kana yarjejeniyar kuma ta kuntata mata kera makaman nukuliya, wani matakin da Tehran ɗin take amincewa da shi. Jami'in ya faɗa wa talbijin Press TV cewa Iran za ta dakatar da kashi 20 cikin 100 na uranium ɗinta, inda Amurka ta janye dukkan takunkumanta a kan Iran da farko, inji talbijin ta kasar a labaranta da ta kafe a shafin yanar gizo.
Labarun duniya ta saurara yanzu za mu shiga babin rahotanni. Daya da ma'aikatan karamar hukumar Kiyana jihar Nasarawa 300 da aka kora daga aiki suka buƙaci a dawo da su bakin aikin bisa umarnin kotun sauraron korafin ma'aikata. Ga rahoton Zainab Babaji.
Wasu ma'aikata da karamar hukumar Kiyana a jihar Nasarawa ta kora daga aiki shekaru 10 da suka gabata sun buƙaci gwamnati ta bi umarnin kotu ta maida su aiki ta kuma biya su haƙoƙinsu. Ma'aikatan su kimanin 300 sun shigar da ƙara ne a kotun ma'aikata da ke makurdi jihar Benue bayan zargin da suka yi na cewa gwamnatin karamar hukumar ta Kiyana a jihar Nasarawa ta kore su daga aiki ba tare da basu wata hujja ba. Bayan shekaru kusan 8 ana shari'a, kotu ta yanke cewa gwamnati ta maida su aiki ta kuma biya su dukkan haƙoƙinsu, amma maimakon hakan gwamnatin ta ɗaukaka ƙara inda ta ce tun farko ba a bi ƙa'ida wajen ɗaukar su aiki ba. Na tattauna da wasu daga cikin korarrun ma'aikatan don jin ƙorafinsu.
Sunana Musa Omako daga Kiyana local government. Abinda kotu ta faɗa ta ce a maida wayannan mutane a aiki a kuma biya su haƙinsu. Su gwamnati su zo mu zauna kasance waye na da rai waye samu aiki shikenan. Don aka a biya su wanda su samu aiki na biya su haƙinsu, wanda suka mutu a ba iyalin su haƙinsu, wanda muke raye kuma sai mu ci gaba da aikin mu shikenan.
Wala Abdullahi Osheka Urumi. Ba ku da wani takardar cewa haka lamu aiki. Ni za kore mu da aiki ya kamata a bari takardar sallama. Kuma Allah ya sa mu nasara. Mu kai a ba mu abu da mu aiki a ga mu haƙin mu. Siyasa ne kai.
Me kake nufi da siyasa?
Wato mulkin da aka dauki a gonaki da suka ba mu aiki ba wannan mulkin ne suka kai mu. Guru ba lokacin muna PDP ne kuma APC sun za da mulki shi suka zo koyi suka yi wannan
kuma na so mu sha jin akwai sun ka mu muna da aiki kai har mun kai wata na biyar ba ba mu ko ne ne mun yanki ka ba abinda na gani ya kamata ya mana za a duba mu to idon karama shekara mu 10 kenan ba mu aiki ba mu komai
da yake mai da martanin shugaban karamar hukumar Kiyana Alhaji Adamu Giza yace duk da shike ya dare karagar mulki ya tarar da wannan takaddama sai dai bayan nazari kan batun sun fahimci cewa gwamnatin wancan lokaci bata bi ka'ida wajen daukan ma'aikatan aiki ba dan haka suka daukaka ƙara
yanda aka daka dace su aiki ne ba akan ka'ida ba shi yasa aka sauke su aiki a 2012 ni da a ce akwai hali kudi Nasarawa State ne da zan shaurace gwamnati ta sake dawo da su aiki don zai taimaka musu kwarai. To amma yanzu tun da aka zo 2015 har yanzu ba da ci mutum a aiki ba a local government. Na za mu samu kuɗi da ce za a biya wayannan. Wanda muke da zai yanzu wanda suna aiki mara yanzu albashin su gashi nan ana biya ana rage ana biya ana rage. To yanzu kamar da nake miki magana yanzu ana appeal court akan wannan magana.
Shugaban karamar hukumar Kiyana kenan a jihar Nasarawa Alhaji Adamu Giza kan takaddama tsakanin gwamnati da wasu ma'aikata da aka kora daga aiki. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawa Najeriya.
A jamhuriyar Nijar kuma kungiyar 'yan jarida da ke kamfen ɗin ruwa da tsafta ta yi rangadi don wayar da kan mata fahimtar cewa jinin al'ada ba ta waya bace a gare su, don haka kar su bari wasu su samu damar cin zarafinsu akan wannan lamari na halittar mata. Daga da magaram ga rahoton Tamar Abali.
Usman Dambaji shine jagoran kungiyar ta ƴan jarida mai fafutuka kan ruwa da tsafta. Ya faɗi makasudin rangadin nasu.
Makasudin zuwa mu da magaran muna cikin wata waga da ƴan jarida kuma tare da haɗin gwiwa minista na ruwa da tsafta wanda muka samu tallafin wani program da ake cewa Spotlight wanda yake samu da kudaden kungiyar tarayyar Turai kuma da kungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya. Dan mun wayar da kan mutane mata da maza sama haraka abin da ke ce ma haila ko al'ada da mace ke gani a duk ƙarshen wata.
Rashin tattaunawa tsakanin uwa da ƴa kan lamarin haila na haifar da illoli a fannoni daban-daban.
Kusan a cikin duniya yau kusan mace miliyan 800 ne a ranar da zata ke ganin haila take ganin al'ada ta masu shekaru 15 zuwa 45. To wannan haila ya zama to a ƙarshen mu ya zama abu ne kamar kayan kunya ba a gayi ba a zance uwa ba ta maɗe ta zance uba bai maɗe shi zance. To sai ya zama to wannan rashin zancen nan yana kawo tarbare wallahi mata cikin zamantakewa sanar da kullum yake ganin wani bi tunda ba san bin da ake a kare a sa ko kuma wasu abubuwan da ya kamata a kare ko ni cotton ko ni zanin da za a sa a ciki sai ki ga ko mata kan za doka yake ga mai yawa ana sa abubuwan da ba su dace ba kuma yana jimin mace yana kai ta hadarin rashin aihuwa. To shine muka ce muka samu tallafi ne da mu zo mu waye ma mata kai su san a hudda kumiya cikin wani abu kayan kumiya bane su gane wani irin matakai kamata su doka idan wannan abu zo musu kuma idan suka kare al'adal wani irin shara ya kamata a zubda ya kamata a zo na sharar ka a samu tutuka a yaba ta cikin kasa.
Mafi yawan mata na fuskantar musgunawa daga mazaje ko abokan karatu ko abokan aiki yayin al'ada abinda ke saka matan cikin tasku.
Mun lura cewa mazaje da yawa ba su taimaka ma ɗiyansu ba su taimaka ma matan su musamman tarbiyya wannan ta hailan ko kuma musamman ma sama a kama su wani kuɗaɗe ko tallafi lokacin su ke wannan aiki. Ki kaji ba an iya gare ka kai namiji ya bi mata da maza yanda zaka ɗauki kuɗi ka ba namijin haka zaka ba iya kamace ka mance da cewa kana iya buƙatar kuɗi sai wani tarukka da sai mayuka da sai duka wani cotton ko wani zanzata a lokacin da haila ya zo shi kin ganin ba a kyauta musu ba ba musu ba adalci. To shine muke waye ma mazan kai kowa ya gane an alakwal ne an yarinya ta yi katari zanin ta yi ɓaci an fara zaginta karuwa karuwa ta falla kwal har abada. To shine muke so ɗan lakwal su masu gane wannan abu ko yana kasa cikin wannan halin su gane ke abu ne wanda ke zauwa natural ne.
Kungiyar ta yi kira ga masu hannu da shuni da ma gwamnati na ta taimaka ma matan yadda za su walala a yayin da suke haila.
To kuma ne muna ganin gwamnati da wasan da shuni muna ce musu ya kamata a ma mata toilet gurbar na majiwa nasu na musamman saboda su gyara wannan harkokin nasu. Idan kika dauka mata wa suna cikin wannan haila ba su zuwa kasuwa tunda a kasuwa ba ban daki na kirki ba su zuwa gurin aiki ba ban daki na kirki ba su zuwa lakwal yanzu amma Niger kashi 50 sama 100 da mata ne idan duk kullun sahiya miliyoyin mata su tsaya a gida kinan babu ci gaba a cikin duniya kinan ya kamata a yi adalci don su samu su taimaka ma ci gaban kasa.
Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
Muryar Amurka ake sauraro daga Abuja don samun sahihan labaru daga majiya mai tushe. Aisha Mu'azu kawo mana shiri na gaba.
Sauraro assalamu alaikum barka da kasancewa da shirin ciwon yamace tare da ni Aisha Mu'azu. Yau a cikin shirin ciwon yamace kamar yadda muka alkawarta a makon jiya za mu dora akan tattaunawar da muka faro a game da muhimmancin ilimin yamace da Dr. Meru Ahmad Anshi commissioner albarkatun gona da ma'adanan ƙasa da Hajiya Asma'u Abewala wacce ta fara tattaunawa akan makasudin kafa kungiyar ta na Azawwa Women and Children Center. Za mu tashi akan bayanan Dr. Meru Ahmad Anshi a game da tushen kafa kungiyar mata a ma'aikatar da take aiki a wancan lokacin. Ai sauraro lafiya.
Ai lokacin a Borno ne, lokacin Borno State a 1983. Mu uku ne mata a lokacin Borno. Da ni da Esther da Sarah. Su suna da HND ni ina da degree. Daga baya su Hajiya Halima Joda suka yi graduating as agricultural assistant. A wannan lokacin matsaloli da muka yi ta samu sai muka ce to bari mu yi kungiya sai muka yi Association of Women in Agriculture.
Nigeria ta ga a cikin mutane ya kuma tace da zai sa masu sace mutane su karɓa ta hankalin su kan sace ɗalibai mata musamman.
In kika duba ce gani da farko aka zo aka kawo wani press ko aka kawo wani suna Boko Haram daga na ya fito. Boko dai ana yin magana karatun boko ba karatun modern education ɗin. Amma ai muna da karatun Muhammadiyya ko ɗaya kenan. Na biyu ina da aka ce haram ne tun ana karatun tun lokacin da ana colonial period up to time up to this time a ce an kawo wani matsala batun Boko Haram ba sai yanzu. To an ga ana so a ci karfin magana Boko Haram a nan arewa shi ne da aka juya aka mai da shi kenan. Ɗaya da nan shi kenan. So kuma an kashi ba wai kadai ma a kawo magana tashin hankali ko a kawo irin yamusi a cikin arewa ba. A'a an kashi har ƙarshen shi dai ilimin nan dai ko da ma muke neman shi yanzu a ga ce an hana shi.
Ana kallon aikin noma kamar miji. To a je kauye mana a ga mata nawa ne suke tafiya da a wasu wurare ma mazan sai ki gansu inda suke suna nan a gindin bishiyoyi fa abin da suke yi. Don haka aikin noma aiki ne na al'umma baki daya. Abinda muke nema shine tunda mata suna yi sun iya kuma ana amfana a dube su da idon rahama. Akwai implement na noma a yi yanda mace ma za ta iya handling.
Na suke gani wannan al'amari zai shafi
zai shafa karatu ka aka ce kuma ba za a yi shi ba ai kuma magana kare ana yin shi ma ya aka karsu da an kuma an ce ba a yi shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu nemi ilimi ko daga nan har zuwa kasassun to sun musulmi ne ke wurin so kin ga ko anama hadisi ba a ce karatu haramun bane kowane ilimi wanda dai za a karu to an zo an ce an hana ilimin nan an bar yara shin an ce a kuriya makarantun nan ina za a je a karatu a gida yanzu in kika tambaye mutane especially yan waye da yawa wannan annoban da ta shigo na COVID-19 aka kuma aka mai da makaranta online ai government schools kuma a afford saboda population din yara sun yi yawa
kin ga a cikin azuci da bacciya wannan COVID din an ci gaba da karatu ta yanar gizo na raba wa yara a kan karatu da bisu
muka gani a
zamu iya yin haka a nan
ba za mu iya ba
Lisa
saboda ni saboda ko babu ko ban ta kallon magana batun bi online yan karatu ko karatun da amma physical karatun ya aka rasa da shi za ta je ki tsaya suna karatu on the floor babu abin hawa ai karatu to inda akwai inconveniences for this da amma inda za a ci za a karatu har da aka magana ko ka hamil book can afford mutane za su afford din
kamar je ta ita mace tana gargashin namiji kuma shi namiji zai ba ta ci ya ba ta sha ya ba ta muhalli duk abin da take bukata a wannan inda mazan za su bi wannan doka ba matan da za ta je noma har a ce ta je sun hadu da abokan zama da yaya an yi noman gonan miji a dawo da yamma ke ma ki je ki naki wai yammace ai ba za a yi haka ba ai sai ki zauna inda yaddan shi ya amince ke ma sai ki je ki noman ki tunda duka sana'a ne ko ba haka ba inda yaddan shi sai ki je ki noman ki bayan kin yi noma in kin ga dama ki bayar a gida fallahi alhamdu ba ki ga dama ba ya kawo yayi komai amma labarin ba haka bane
idan muka daga gyara aka irin ya baje
ai gyaran nan yana da yawa gyaran nan abun ne wanda ya kamata a ce gwamnati ba ta kai za ta yi shi ba yanzu yanda muke da yawa a Najeriya nan especially na arewa maganar batun education ilimi kam gwamnati kamata a ce ta sassauto daga yin komi da kanta wannan da mutane akwai su NGOs standard ones akwai geographies mutane da su taimakawa ta gwamnatin kanta sannan akwai ana samun taimako daga kasashen waje duk ina da kuɗin suke tafi ake da su amma in aka zauna aka ce a sa su akan cebu a zauna a duba a gani akwai hanyoyi da yawa da za a yi fitowa wanda za a taimaka za a tallafa akan maganar batun karatu
idan muke la'akari da abubuwan da ke faruwa a duniya za a mata suna kan gaba ta yaya mu ma za mu shiga sahun irin wayannan kasashe na duniya ta yadda mata za su yi gudu ba da gudunmawa kin ga wannan al'amari da kasuwanci da kowane irin ayyuka akwai matan mu namu amma babban matsalar mu al'adunmu wanda ba addini bane ke mace ne ba za ki kaza ke mace ne to babban abin da za a yi a ci gaba da fadakarwa cewa a addinance ba haramu ba kuma ga yanda mace za ta yi ɗaya kenan na biyu iyayenmu iyayen ƙasa sarakuna su ma su sa baki a yi ta fadakarwa su malaman inda mace za ta iya yi ta je ta yi ko ma wani irin aiki ne
in addini bai hana ba. In ba haka aka yi ba, to fa za mu ta samun matsaloli sai kiga gida da an haifi mata za su kai misali biyar maza biyu, to mazan ne yan gata, an kai su makaranta an yi ne kai kana nan kana cikin gida baki kai wani abin nan ba sai a dauko miji baki ma san shi ba, balle a ce kina so ba kya so kaman auren dole, daga baya a zo ai ta samun matsaloli. Sai kiga yarinya karama ta zo ta yi ciki ta haihu, an zo an samu matsalan VVF wannan yoyon fitsarin, ana taba ta ce ita shikenan ba ta son aure nan gaba koda an yi wannan gyara kuma ba ilimin. To sai kiga cewa wasu ma ba su da interest don ba san mahimmancin ilimi ba. To dan haka iyayen kasa wajibi ne sarakunan mu, shugabannin mu da yan siyasa da malamai a fito a ci gaba da fadakarwa, ƙara wayar da mutane kai na mahimmancin mace ta fito ta yi aiki da za ta iya wanda ya dace da ita bisa ga tsarin addinin mu.
Hajjia ne kika ta kai ne wallahi abin da ya rasa mu a zuciya sosai shine maganar talabin mata, wato ita mace idan ta samu talabi kwanciyar hankali ne a gida kware da gaske, idan kika tallafa wa mace ta sana'a kudin sana'a ko wani hanyar da za ta samu kudi, to ina tabbatar miki zaman lafiya zai samu a gida saboda kusan 70 ko 80 bisa dari, matan nan za ta ga yadda za ta kukkulla ƴaƴan nan nata sun samu ilimi yadda ya kamata, ba sai ta gaya mai gida aka kudin littafi ba aka kudin wancan ba, za ta biya abincin gidan ma za ta yi kokari abin duk mai gida ya kawo ta kara ita kanta yan bukatocin da take samun ta danyi wanda sai ta je ta roki ne gidan nan wanda shi zai kawo musu tashin hankali a yayin yanayin da ake ciki yanzu ne, to za ta iya samu. Lokacin da na fara wannan NGO din na abinda a kuduri na yanga cewa na ga yanzu zan iya taimaka ma diya mace, wanda muka fara da shi da 2500 mun da yuma tun da suke sai irin kunun zaki shi zo kodin nan dan kosa da suke kohon gidan su da yan masa da suke wanda zai jarin sai ba zai wuce 3000 zuwa 5000 ba, muka fara ba su kuma na ga yuma tun da cewa kun sa abin da yasa muka ba ku wannan abin ku je ku fara ba mu son gani ƴaƴanku suna tallan mangoro da gyada da goro, ku zaunar da su gida duk abin da kuke sana'an nan su yi su ku da ku, in sun da makaranta ku tabbatar cewa akwai dan wani abu yarinya ko yaro ya zauna ya taimaka miki, ranar weekend in sun da makaranta islamiya ku samu su taimaka kafin yaro ya taje ya kwallo ya dawo ya dan yi wani abu. Muna ne ga 2000 din muka 10,000 daga 10,000 muka 20,000 daga 20,000 yanzu ga munan muna neman 50,000 zuwa 300,000 ce aniyar mu insha Allah wanda zamu bude shi wannan wata zamu lunch din mu saboda mun samu partners su taimaka za su supporting su nasu to provide them funds, mu kuma mu mobilize mu samu matan nan wanda already suna nan wurin nan kuma mu ga cewa lalle a zai mu da environment is conducive producible su ka kudin su za su zuba su ga cewa kuma waɗannan wannan sana'an wanda za mu bude musu sabo ne dan kun yi abin da za su fitar a kauyen su wannan za a daga su ba kauyen su ma za a shigo har cikin birnin tarayya kilima duk Najeriya gaba ɗaya, ne saboda waɗannan mutanen group za su shigo muna suna kokarin su taimaka har a ji a yanar gizo a talata kayan su a gushi tana a gushi mun kwanta sai da shi a gwangwani za a dauko wani tsarin da za a sa mata wannan agushin wanda za a jera shi a kanti, so agushin ta wanda za a je ne ko ta je ta sai agushi ta zaki sawala ga shi zaki je ta dauko a kanti kai in kin tashi ko zaki bude nake zura ki sa aniyan ki fi rufi haka nan masu yin hijab din nan za a fito da kala kala hijab wanda daga yan yara shekara uku har abin da ya kai da tijiya a ne su masu kyau wanda yan mata ma za su isa tare da ido an kauce na hanya a ibada ba haka kuma irin kayan yara har da irin tulosu da zannuwan gadan nan duk za a amfani da namu abin mu na gargajiya su irin su a jiga din nan su a sarrafa su yadda irin za su fito da kyau su harka su katakon nan ne duk irin su muna son mu dauko da wani abin da muke kira irin a hankali cottage industry wanda a ƙauyuka mu za su samu, muna da sigara muna da auduga muna da kaya da yawa wanda za mu yi amfani su matan da na ƙauye za su amma ba sai an je an sayi kaya wani ƙasa ba ko wani gari ba, akwai su a nan cikin ƙauyen nan su za a sarrafa a yi su da kyau wanda ya zama ba ƙauyen kaɗai ba kuma garin kaɗai ba har sai an fita da shi.
To mai sauraro, iya abinda lokaci ya bamu daman kawo muku kenan, sai a dakaci wani sabon shirin ciwon ƴa mace a makon gobe yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu sai wanda ya daidaita mana sauti ni Aisha Muazu nake muku fatar kowane lafiya.
Da shirkin jaridu daga jamhuriyar Kamaru.
Jaridar mutasiyon, wanda ita kuma ta labarta mana cewar gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta fara kwasan matasa kasan ayyuka su 25,000 don rage masu zaman kashe wando a fadin kasar
jaridar ecomaten kuma ta gurmuta mana yanda yanzu haka kamfanin hasken wutar lantarki na kasar jamhuriyar kamaru eneyo malakar gwamnatin kasar yake neman fadawa cikin rashin tabbas domin gwamnatin ta mika wa wadansu ɗan kasuwa na kasar faransa su gaba da tafiyar da wannan kamfanin amma yanzu dai al'umman kasar suna fama da kasar wutar lantarki a kowane lokaci abinda yanzu haka ke kawo wuta da jijiyar wuya a kasar jamhuriyar kamaru sai kuma jaridar kalara ta kasar kamaru an da ita kuma ta rawaito mana cewa yanzu dai manyan alƙalan kotun koli na kasar jamhuriyar kamaru masu danko wanda suke yi wa tattalin arzikin gwamnatin kasar tuanniti sun fara mika takardun ritayar su ga hukumar shari'a na kasar sai dai har yanzu gwamnati bata cike guraben su ba jaridar economy an ce ministan tamada karafa da kuma arzikin karkashin kasa na kasar jamhuriyar kamaru Mr. Dodo Ndoki ya ce har yanzu dai gwamnatin kasar ta kamaru bata bawa kowace kasa kontiragin aikin hako ma'adanai a karkashin kasar ta ba tunda tsohon kontiragin ya kare da sauran kasashen duniya
sai kuma jaridan Cameroon Tribune handa ita kuma ta tabbata mana cewa masu dauke da makamai a bangaren ƴan awara kasar jamhuriyar kamaru sun halaka waɗansu sarakunan gargajiya guda uku babu gaira babu dalili jaridan Agence handa ita kuma ta mana sharhi ne a farkon shafin ta cewa wajen kasar jamhuriyar kamaru ta fara sanya kafar wando daya da masu neman hana ruwa gudu ta bangaren yaki da cin hanci da shawa da gwamnati take yi a fadin kasar
Mama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
yanzu lokaci yayi na shirin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka
na ci gaba da kai farmaki akan yancin addinai musamman auna tsararran addinai da kungiyoyi hukumomi na kuntatawa musamman yan dariƙar Jehovah's Witnesses a kwanan nan wata kota a Rasha ta yankewa wani dan Jehovah's Witness Alexander Efshen hukuncin daurin shekara 7.5 saboda yin addininsa wannan shine hukunci mafi zafi da aka yanke a kasar tun bayan wanda kotun kolin Rasha ta yanke a shekarar 2017 wanda ya haramta tare da ayyana ayyukan yan Jehovah's Witnesses a matsayin laifi ta kira mabiya dariƙar masu tsauran ra'ayi Dabi'un tsatsauran ra'ayi da aka ce Mr. Efshen yayi sun hada da shirya binciken littafi mai tsarki na Bible da wasu mabiya dariƙar ta yanar gizo. Ranar 10 ga watan Fabrairu, ƴan sanda a birnin Moscow da kewaye suka kai samani a gidajen ƴan Jehovah's Witnesses guda 15 suka kuma tsara da yawa daga cikinsu don yi masa tambayoyi. Uku daga cikinsu har yanzu suna can a tsare. A ranar kuma wata kotun yanki a Kursk ta hana hukuncin sakin wuri akan wani dan kasar Denmark dan Jehovah's Witness da ke zaman gidan kasu tsawon shekara 6 tun daga shekarar 2017 wannan na daga cikin abubuwan da suka karu a shekarun baya-bayan nan a cewar hukumar sa ido akan yancin addinai ta kasa da kasa ta Amurka a shekarar 2019 gwamnatin Rasha ta ci gaba da auna tsirarran addinai ta hanyar cin su tara kame da tuhumar su da manyan laifuka bisa ikirarin yaki da tsatsauran ra'ayi. Tsatsauran ra'ayi wani babban laifi ne a cewar ƴan majalisar dokokin Rasha ba tare da wani cikakken bayani ba. Abinda ya ba kasar damar hukunta ayyukan addinai da yawa da ba na tashin hankali ba. Wannan yanayin ya ƙara muni a shekarar da ta gabata a cewar rahotannin 'yan jarida da kuma ƙungiyoyin kare haƙƙoƙin jama'a masu zaman kansu. 'Yan sandan Rasha sun kai samami a gidaje 1,296 sun kuma ƙaddamar da binciken manyan laifuka guda 197 akan 'yan Jehovah's Witnesses guda 435. Yanzu haka 'yan Jehovah's Witnesses 42 na zaman kaso. Wasu 27 kuma an yi masa daurin talala. An kwace gine-ginen majami'u kuma tsakanin 'yan Jehovah's Witnesses 5,000 zuwa 10,000 ake tunanin suka tsere daga kasar tun daga shekarar 2017 sakamakon yadda ake kuntata musu.
Amurka ta yi Allah wadai da kakkausan lafazi akan yadda Rasha ke ci gaba da kai farmaki akan ƴan Jehovah's Witnesses da wasu addinai tsararru, a cewar wani mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price a wata sanarwa. Amurka ta jaddada cewa bisa ga haƙoƙin bil'adama, dukan jama'a na da damar su yi imani ko kada su yi imani da wani addini. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Masu rado da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman, sai can da yamma abokan aikin mu a Washington DC da karfe 4 agogon Najeriya za su dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasura da Maili Kaya da nake da shirin, nake cewa mu zama lafiya. Assalamu alaikum.